Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a daidai wannan lokaci ina tare da malamin nan wato malam Abdul Jalil Ismail wanda malami ne a kwalejin noma ta Audu Bako wanda take garin Dambatta kuma in mai sauraro yana biye da mu tun a baya mun sha tattaunawa da shi a dangane da batun tsirrai da kuma yanayi na ita kanta damuna da shawarwari da ya kamata a bawa manoma danganin cewar wato an kaucewa irin tafka asara musamman yanda manoma suka kuka a shekarar bara cewar wato an yi asara sakamakon wasu sun yi kukan cewar an samu karancin ruwa ko kuma suna cewa ruwan bai kai ba kamar yanda su manoman suke fada a daidai wannan lokaci muna tare da shi malam Abdul Jalil Ismail malam akwai batu na yanayi na damuna gashi a nan Kano makon da ya gabata kusan ranar Alhamis an samu mamakon ruwa a wato musamman a nan ƙauyen birnin Kano to wasu shawara za a ba wa manoma dangane da yanda za a yi shuka a samu iri mai kyau
to alhamdulillah jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka kamar yanda ka amsa tambayar ka so zamu yi la'akari ne ko mu dogara da rahotannin da suke fitowa daga hukumar kula da yanayi ta ƙasa in za a iya tunawa tun wajen sati wata biyu ko uku da ya gabata mu kuma kai hasashen cewa akwai yiwuwar za a sami ruwan sama da wuri kamar yanda ake iya gani a yanzu to babbar shawarar da za a ba manoma shine shawarar da ake ba su kawai su tunkari ayyukan noma a fara gyare-gyare domin a shiryawa abu saboda akwai yiwuwar za a iya yin damuna irin ta shekarar ta gabata kuma abin sha'awar shine manoma da suke a wajen birni ko nesa da garuruwa da yawa ma sun fara wasu ma sun yi shuka sun fara yin abin da ya dace to shawarar da za a bada da shi duk da cewa yanzu an dan samu tsaikon ruwan bayan wancan mamakon ruwan saman da aka yi kusan kwana biyar ko sama da haka da ya wuce to amma dai wannan ruwan kawai ya isa ya nuna mutun cewa damuna ta sauka maganar gaskiya an akai la'akari da yawan ruwan da aka samu domin a wasu guraren an yi ruwa da yawa a arewa maso yamma to don haka ba magana ba ce ta mutum ya tsaya saugara kawai dai abin sha'awar shi ne mutane su mai da hankali a kan tsirrai da amfanin da za su iya shukawa wanda zai iya juya irin wannan sauyin yanayin misali ka shuka shi kuma a ɗan samu sati ɗaya ko kwana uku ko biyar da farko-farko ba a yi ruwa ba to akwai yanayin tsirrai da ya kamata mutane su yi amfani da su waɗanda suke iya ɗan jura wannan dan kamfar ta dan lokaci saboda kaucewa asara domin in ka ki to damuna za ta zo ta yi nisa baka ankara ba sai dai ka ji ana yi sannan kuma in ka shuka abinda watakila wannan dan tsaikon da ake samu shi ma zai iya shafar sa to nan ma akwai barazana za a iya fuskanta asara
to kamar wanne ne wanda yake zai iya jure wannan yanayin kwana biyar din ba tare da samun ruwa ba
ya danganta ai watakila manoma da suke kwararru ko suka dade suna harkar sun san akwai hukumar binciken ayyukan noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria so akwai ainihin iri daban-daban da aka zo da su na zamani na dangin kowane irin abu da ka sani daga su dangin masara dawa alkama auduga da kowane irin ainihin abin da muka sani akwai iri daban-daban waɗanda aka inganta su an yi la'akari da kasar noma ta arewacin Najeriya ko ma ta Najeriya gaba daya da kuma gurin da ake buƙatar a shuka su so manoma su yi amfani da kungiyoyin su na manoma ko kuma extension workers din da suke mu'amala da su domin su tuntube su su ba su shawarwari su ga wani irin iri ya kamata su yi amfani da shi na abin da suke so ya dogara ko ya danganta ka cokan da ainihin me mutum yake son zai shuka to amma dai kamar yanda nace akwai kungiyoyin manoma ko a karkashin kungiyoyin su ko a karkashin ainihin tambayi extension workers su ji wani iri ya kamata mutum ya amfani da shi ko na wani kamfani ko wani samfuri saboda samfuri ne kala-kala
akwai batun dumamar yanayi da ake ta yi ita wannan batun dumamar yanayi wani tasiri yake da shi
a wajen su kawo sauyi a cikin harkokin noma?
To shi tasirin dumamar yanayi yawa gare shi a cikin harkar noma. Misali ai kaga ko wannan shi ko zuwa ruwa da wuri ko rashin zuwan shi da wuri shi ma tasiri ne na dumamar yanayi abinda masana suke cewa. To yanzu misali idan ruwa bai zo da wuri ba
ko
damuna ta ja, wataƙila to damuna ta karanci ne, maimakon ai wata huɗu sai ai wata uku. In aka yi wata uku kaga akwai abubuwa, yanzu misali dangin su dawa da suke buƙatar ruwa ya dan raka kaɗan sannan sanyi ya ƙarasa su. So idan ruwa janye da wuri wataƙila ba dole bane ba a samu danshin da zai ƙarasa da su. Sannan ko kuma wani lokacin ruwa ya yi yawa ma ya wuce kima, yanzu misali dangin su gero ai kaga idan ruwa ya yi yawa to kaga ya wuce kima to shi ma zai iya shafar sa. So ya danganta da ta ina aka kalli tasirin dumamar yanayi a harkar noma.
Kuma wato kai tsaye yana da tasiri din wanda za a iya ganin sa a aikace?
A to gashi nan ma ana gani yanzu, na sama na taɓa gaya ma ainihi ko ambaliyar ruwa a wasu guraren ai tasiri ne dumamar yanayi. Ruwa ya zo ya yi yawa a samu mamakon ruwan sama ya wuce ƙa'ida ya wuce kima. Ruwan ya zo zai wanke ƙasar noma, zai share ƙasa ta sama mai amfani wanda take ɗauke da sinadaran da shuka take buƙata. Wannan duk zai shafi harkar samar da abinci, hatta ci ma dabbobi za ta iya samun matsala sakamakon wannan. Sannan mutane da dukiyoyi ana yin asararsu. So wannan duk ana iya ganin wannan, ya danganta da ga yawa me ka kalla ko wani babu kai la'akari da shi a bangaren tasirin dumamar yanayi harkar harkar noma.
Mai sauraro Malam Abdul Jalil Ismail kenan, malami a kwalejin ayyukan noma da take sakatariyar da take wato ɗambarta. Kuma insha Allah rabbi za mu ci gaba da bibiyar wannan batu musamman su waɗanda abin ya shafa wajen ganin cewar an yi gyara a kwalbatocin da muke da su. Tunda ko a kwanakin baya akwai hukumar da ta bada bayani akan cewa za a samu ambaliyar ruwa a wasu jihohin kuma har da nan Kano, wanda kuma su masana suke ayyana abin a matsayin cewa da akwai tasiri na dumamar yanayi. Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.